الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد وما سوء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مدوكة سركيا كاوم ونم مجلسينا مميتار البركة دمكي قبات الدرس نتربية أتشن القرآن ميجرما أقرقشن هزكن وسيو يندى لقمان عليه السلام ييما دنسى كما يدى الله سبحانه وتعالى يا فلامنا إيما النبي صلى الله عليه وسلم وحي هكا كما النبي صلى الله عليه وسلم يكرم تبدم يود إذن ألا مناشدا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديد نبي حدود أربعين دبايا كما يو لارباني أشرين دا ترى قوات هدو ميلادية دبو بيو دا أشرين wannan kuma zai zama majalisinmu na shida daidai da azuminmu insha Allah ta'ala idan ba a manta ba yan uwa masu albarka muna tattaunawa ne akan ka'ida ta farko da aka fitar a cikin wasiyyar Luqmanul Hakim alayhi salam wato kissa a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin yin tarbiyya Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan kissa ta Luqmanul Hakim domin mu dau izina a ciki mai koyi da Luqmanul Hakim mu kula da ƴaƴanmu mu musu tarbiyya mai kyau kaman yadda Luqmanu alaihi salam ya madansa a karkashin haka muna tattaunawa akan maqasidu al-qasas al-Qur'ani manufofin kissoshin al-Qur'ani me yasa Allah madaukakin sarki yake ba da kissa a cikin littafin sa mai tsarki mun fadi cewa manufofin nan sun kasu gida biyu akwai manufofin da suke na asali irin na alqur'ani dama alqur'ani ya zo da wasu manufofi mun ambaci waɗannan manufofin to waɗancan manufofin na alqur'ani a dunkule sune kuma ita ma kissa alqur'ani take tafiya da su sannan a gefe guda kissa alqur'ani an kebe ta da wasu manufofi na musamman wanda sune muka fara batu akan su mun fadi manufa ta farko ita ce tasbitu qalbin nabiyyi صلى الله عليه وسلم وتسليته تبتد زوجي عن النبي صلى الله عليه وسلم دك أغففت دكما للاسر زوجي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحن يغباش إسوشن النباوة دمن زني دمتان كركي ولن دسق جباتيشي دومن يجيشي وا أبن دكي فاغوا دشي توباشي بني فاغو wannan abin ya faru ga wasu annabawan da suke kafin sa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik Allah madaukakin sarki yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu da ake fada maka a yanzu a matsayin ka na manzon Allah face an fade shi ga waɗanda suke kafin ka an ce ma mahaukaci tabbe to an taba ce ma wani annabi kafin ka idan an ce maka mai tsafi ne dabo mai sihiri boka to an taba ce ma wani annabin da yake kafin ka idan an ce kai makaryaci ne to an taba fada ma wani annabi kafin ka an kira shi da makaryaci ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik a karkashin wannan mun kawo aya da take cikin suratu hud alayhi salam da Allah yake cewa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak mun kawo magana da babban malaminmu al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alayhi yayi a cikin littafin Sharadul Azhani ila ma'ani al-Qur'an inda ya ambaci cewa bayan Allah madaukakin sarki ya fadi kissoshi na wasu annabawa to shikenan sai Allah madaukakin sarki ya fadan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin da yasa yake bashi waɗannan kissoshi shine domin ya lallashi zuciyarsa domin a nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu da ke faruwa da shi na ƙaryata shi da al'ummar sa ke yi mutanen sa kuma dangin sa to ba fa gare shi farau ba an yi ma wasu annabawa kafin sa so da ka yayi hakuri ya shanye ya juriya ya tamaza kaman yadda magabatan sa annabawa kakannin sa da iyayen sa suka yi to shi ma yayi haka al-allamatu al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi shi ma a karkashin wannan ayi yace wa kullu akhbarin naqussuha alayka dukkan labarukan da muke baka min anba'ir rusulil mutaqaddimina daga cikin labarukan manzanni waɗanda suka gabata min qablika kafin kama a umamihim tare da al'ummatansu wa kaifa jaralahum da kuma yaya ya gudana tsakanin annabawa manzanni da mutanansu min al-mahajjati wal khusumati na jayayya da musu da mutanansu suka rika musu wa mahtamalahu al-anbiya'u min at-takdhib wal adha da kuma abinda su annabawan suka dauka suka shanye na ƙaryata su da aka rikayi da cutar da su da aka rikayi wa kaifa nasara Allahu hizbahul mu'minina da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya taimaki rundunarsa jama'ar sa masu imani wa khadala a'da'ahul kafirina kuma ya halakar ya tozarta makiyansa kafirai kullu hadha mimma yuthabbitu bihi fu'adak mimma yuthabbitu fu'adak wannan duka muna yi ne domin ya tabbatar da zuciyarka ya karfafa zuciyarka domin ka jure ka dace kai ta maza kaman yadda maza suka yi kafin ka ay qalbaka liyakuna laka biman madha min ikhwanika al-mursalin uswatun mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka mu karfafe ta da domin ya kasance a gare ka abun koyi daga abin da ya faru ga manzannin da suke kafin ka ɗan uwanka wannan maksudi na farko kenan ko manufa ta farko kenan a cikin keɓantattun manufofi ko manufofi na musamman da suka sa Allah madaukakin sarki yake kissanta al-kissoshi a cikin alqur'ani domin a karfafi zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam a lallashe shi a nuna masa cewa ba shi bane farau abinda ke faruwa da shi a yau to ya faru ga ƴan uwansa iyayensa kakanninsa manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su zuwa ga al'ummatansa kai abinda aka ma wasu su ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mishi ba domin wasu an kashe su fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun haka Allah madaukakin sarki ya bada labari a game da banu Isra'il wani sashin na annabawa su kashe wani za sashin kuma su ƙaryata to Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a kashe shi ba Allah bai ba kafirai dama su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan duk irin shirye-shirye da makirce-makirce da suka kulla domin gamawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai ba su wannan ikon ba wannan manufa ta farko kenan kamar yadda muka faɗa nahnu taba'un lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha at-tathbit al-qalbi a wajen tabbatar da karfafar zuciyar manzo Allah sama to kuma muna bin sa kamar yadda muka faɗi manzo Allah sama ya fi mu juriya mu ne ma yafi kamata wannan manufar ta fi tabbata akan domin mu muna da raunin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da shi domin shi Allah madaukakin sarki ya masa shiri na musamman domin ya zabe shi ya zama manzon sa ba mu da irin zuciya irin tasa zuciyar shi ba irin tamu bace mu mun fi shi raki mun fi shi damuwa da wuri abinda aka ma manzon Allah sama ya iya shanyewa mu ba za mu iya shanyewa ba to idan muna karanta kissoshin annabawan da suke kafin Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan zai karfafa zuciyar mu yasa zukatan mu su dake mu iya daukar nauyi na da'awa da isar da sakon Allah madaukakin sarki ba tare da mun karaya ba manufa ta biyan uwa masu daraja wa'azun wa tazkirul mu'minina ana bada kissa a cikin alqur'ani ne domin ai wa'azi kuma a tunatar da mu'minai bi an ya'tabiru biman kana qablahum min al-umam domin su kula shi koyi su dau izina daga abin da ya faru da al'ummatan da suke kafin su fa yaqtadu bi salihihim li yuflihu kama aflahu sai su zama sun yi koyi da mutanen kirkin su domin me domin su rabauta kaman yadda mutanen kirki magabata suka samu suka rabauta yanzu Luqmanul Hakim dinnan da ake ba mu labarin sa ya zama mutumin kirki kuma ya yema dansa tarbiyya ta kirki to ya ci nasara gashi Allah madaukakin sarki ya tabbatar da sunansa ta fuskacin yabo a cikin alqur'ani to mu ma sai mai koyi da Luqman haka nan ashabul kahfi da aka ba mu labarin su mai koyi da su haka nan sahibul jannati da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa da shi da abokinsa abokinsa na masa nasiha shi kuma ya butulce mai ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa to shi mai koyi da abokin mai yin nasiha kada mai koyi da shi sahibul janna din wato mai gona da Allah ya ba mu labarin sa a cikin suratul kahfi kan mu butulce mai ni'imar Allah madaukakin sarki kamar yadda shi ma abokin gona ya butulce a mu zama kaman abokin shi mai masa nasiha wannan ita ce manufa ta biyu sannan wayu khaliful usatal mujrimina minhum fi ahwalihim hatta la yahliku kama halaku sannan mu saba ma mutanen banza daga cikin waɗanda suke kafin mu domin kan mu halaka kaman yadda suka halaka wannan manufa ce babba shi yasa a ita dai waccan ayar ta cikin suratu hud da aka faɗi manufa ta farko wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak sai Allah ya rufe ta sai yace wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu wa mau'izatun wa dhikra lilmu'minin wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu gaskiya ta zo maka malaman tafsiri suka ce waja'aka fi hadhihi alhaqq hadhihi dinnan imma an ya'uda adh-dhamiru ila as-surati nafsiha ko dai dhamiri ya koma zuwa ga suratu hud suratu hud tana ɗaya daga cikin as-surul qasasiyya tana ɗaya daga cikin sura wanda zubin su suri ne da Allah madaukakin sarki ya ware su domin bada kissoshi akwai kissar annabi nuh a ciki alaihi salam akwai kissar annabi musa alaihi salam a ciki akwai kissar annabi hud a ciki duka an bada kissoshin su annabawan Allah akwai kissar annabi shu'aib alaihi salam a ciki annabi bayan annabi haka Allah madaukakin sarki ya bada labarin su to sai Allah ya ce waja'aka fi hadhihi alhaqq ay waja'aka fi hadhihi as-surati allati qasasna laka fiha قصص الأنبياء قبلك حقيقة جسكية تازومك أشكم وندن سورك دومم باك لابارين تسوشن النباوة وندن دسك قافنك همار حكا الله مدعوك تنسل تيكي فلي أتفسيرا تكيلا كوكما ضميري قي اسم الإشارة بضميري بعفوا اسم الإشارة هذه سيكوما زواج القصة وجاءك في هذه القصة التي قصصناها لك الحق gaskiya ta zo maka a cikin wannan kissar da muka baka wa mau'izatun kuma a cikin wannan kissa ko a cikin wannan sura akwai wa'azi wa zikra da tunatarwa lil mu'minin ga masu imani ashe manufa ta biyu daga cikin manufofi na musamman da suka sa Allah madaukakin sarki yake kissanta mana kissoshi a cikin littafin sa mai tsarki akwai me akwai tazkiruna wa wa'azuna akwai tunatar da mu da yi mana wa'azi qissa alqur'ani ana bada ita ne domin wa'azi shi yasa muka fadi a cikin al-khasa'isul 'amma lil-qasas al-qur'ani wato sufofi na musamman da qissoshin alqur'ani suka bambanta da su akan sauran qissoshi akwai me annaha qasasun annaha qisasun wa'aziyatun cewa su qissoshi ne na wa'azi to sai zama daga cikin manufofin shi kenan akwai al-wa'z wa at-tazki akwai wa'azi da tunatarwa a tunatar da mu abinda yake faɓa mai koyi da waɗanda suke kafin mu mutanen kirki su kuma waɗanda suka zama mutanen banza mu kauce musu domin kar abinda ya same su na bala'i mu ma ya afka mana wannan manufa ta biyu kenan kuma ma a'azama hadha alhadaf aw ma a'azama hadha almaqsida wannan maqsidi ne manufa ce mai girma daga cikin manufofin qissoshin alqur'ani mai sarki shi yasa ake ruwaitowa daga aljunaid as-salik abul qasim dai daga cikin magabata na kwarai wanda suka zama masu ruku da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa sayyidut ta'ifa yana fadi yana cewa al-hikayatu jundun min junudillah yusabbitu Allahu biha qulub awliyai hakika hikayoyi wato kissoshi da Allah madaukakin sarki yake badawa wata rinduna ce daga cikin dinoninsa Allah yana amfani da wannan domin tabbatar da zukatan waliyansa wato mutanen kirki so daka Allah yana ba mu kissa domin me domin mu ma zuciyarmu ta karfafa mu dau wa'azi muji abin da ya faru da mutanen da suke mutanen kirki da suka yi kirki sakamakon da Allah madaukakin sarki ya musu da yadda Allah ya dauka ta matsayin su da yadda Allah ya girmama su da irin darajoji da ya ba su tun a duniya da kuma irin sakamakon da ya musu a gidan lahira sannan a gefe guda muji abin da ya faru da mutanen banza kafirai da mujrimai da mushrikai da munafikai waɗanda suke kafin mu domin mu ba mu kauce ma abin da ya faru da su ka mu'aikata abin da suka aikata domin kada mummunan sakamakon da ya same su wal iyazu billah mu ma ya same mu Allah shi kyauta al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi ya sake cewa a karkashin wannan cikon na aya shi ce ja aka fiha qasasun haqqun wa nabun sidqun haqiqa qissa ta gaskiya da kuma labari na gaskiya yazo maka a cikin ita wannan sura وموئذة سنن دوأزي يرتدئ بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون أتكي أقوي وأزي واندى كافري إذن سسورت دوانا وأزن دعك مصر سننكم أقويتنا تروى ودما في إيماني ذات الزما سن وأزنتو كم سنتنا إذن أم مصر وندنا تروى سودهك منفاكي نندي تبيو أتغيش إنقوى تا بعد كصة عشان القرآن يوم وأزي منفات أكو إتشي التنويه بأمر التاريخ وأنه من العلوم التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جرم ملمر تاريخ الأمة دبا تاقلاد تاريخ تا تو الأمة چي دبا إند ذاتته لا رباوا سنا فدي سنا چيوا من لم يعرف المسيرة لا يعرف من لم يعرف السيرة لا يعرف المسيرة tun mutumin da bai san inda aka taho ba to ba zai san inda zai ta ba zai san inda za a tafi ba wani mai hikima yana cewa idan kana san kamar da al'umma bata san inda za ta tafi ba ba za ta yi shirin gaba ba to kamantar da ita abin ka hana ta ta san abin da ya faru da ita a baya ka hana al'umma ta san abin da ya faru da ita a baya kullun al'umma tana samun natsuwa ta samu darasi ta shiryu idan ta karanta tarihin magabatanta sai ta san ita kuma ya zata ta gyara halin da take ciki a yau sannan kuma ta shirin gobe daga cikin abin da ke faruwa da mu a yau hatta wannan annobar wal iyazu billah da muke ciki kin karanta tarihi yana cikin abin da ya taimaka a wajen kasa fahimtar ma yadda annobar take har ka samu a cikin mutane akwai wanda za ta ce ba su yadda akwai ta ba ka samu su su ce siyasa ce da sun karanta tarihi to lahadahum ila ghairi ma zahabu ilayhi da tarihi ya shiryar da su abinda yake sabanin abinda suke kai a yau domin a tarihi annobobi an yi su ba ɗaya ba ba biyu ba littafan mu na tarihi suke da bayani a game da annoba to haka rayuwar al'umma take al'ummar da ta jahilci tarihi to al'umma ce da ba inda za ta tafi ba za ta sanya za ta yi ta tsara rayuwar ta ba sannan ba za ta sanya za ta yi ta fuskanci gaba ba domin rayuwar dan adam mataki uku ce kowa ya san wannan akwai abin da ya gabata akwai halin da ake ciki akwai kuma inda za a fuskanta kullun al'umma tana kallon me ya faru da magabatanta a baya ne ita kuma sai ta shirye rayuwarta da take yi yanzu sannan kuma ta kinci tsaf a game da yadda za ta fuskanci rayuwarta ta gaba in Allah ya kaddara mata za ta yi in ma ba ita za ta yi ba ita akanta to za a sami ƴaƴanta da za su zo ta shirya musu rayuwa tsaf yadda za su yi mai kyau wannan ita ce ka'ida to Allah ta'ala yana ba mu kissoshi a cikin alqur'ani ne domin ya nuna mana girman lamarin tarihi cewa tarihi yana ɗaya daga cikin ilmoma masu girma masu muhimmanci da ya wajaba mu ba su kula ta musamman kan me sakaci da su limashtamala alaihi min ulumin wa durusi domin abinda tarihi ya kunsa na ilmoma da darussa wa ibarin da kuma ababan kula tasfalihu biha alhayatu albashariyatu wanda da su ne rayuwar dan adam take gyaruwa karanta tarihi a gane ya faru a baya domin a ga ya za a yi a kinsa rayuwar da ake ciki a yau sannan kuma ya za a yi a shirya ma rayuwa ta gobe wani ne hikima yana faɗi yana cewa walaysa bi insanin wala aqilin من لا يئ التاريخ في صدره ومن وعى أخبار من قبله أضاف عمارا إلى عمره وليس بإنسان ولا عاقل باء أوكر متن أمت أي متن كما ميحان كلي من لا يئ التاريخ في صدره إذن يكسن شيبي كي يئ تاريه أزوتي يش كذا وبكسن تاريه الأم بكبا كاكن كنبي بذاك إباد الأبار سبا والليع أقوم بساعة بكرنونا چن سبا توجه الأمة سيوانا ومن وعى أخبار من قبله دوان دي كيائي يحدش يفهم كي تاريهم وأن دسك كافنسا أضاف أعمارا إلى عمره شيء زميانك وترعيو أكرر يوسع شيء زميان رعيو أبيو يا كل تاريهم وأن دسك كبايا كافنسا شيء شكوما يجار رعيو ستايو daya daga cikin mawaka Ahmad Shauqi yana fada yana cewa waqra'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man khabar ku karanta tarihin wadanda suke kafin ku hakika mamaci ya kan karanta da me rai wato magabacin ka wanda ya gabace ka yana iya zama malamin ka idan ka karanta tarihin sa kaga abin da ya faru da shi to daga nan kai kuma sai ka zo sai ka dauka wannan a matsayin darissa kai kuma sai ka ga ya zaka ka kauce ma ababan da suka faru da shi marasa kyau sannan kuma ababan da suka faru da shi mai kyau kai kuma sai ka dauka ka ƙara aiwatar da su ka ƙara gyara su sannan ya sake cewa wa qara'i at-tarikh id fihi al-ibar dalla qaumun laysa yaduna al-khabar yace ka karanta tarihi domin a cikin tarihi akwai ababan kula wasu al'ummatai sun bata saboda me saboda basu san tarihi ba idan ana san a batar da kai to shikenan sai a hana maka sanin tarihin ka sai ka zama cikin duhun kai ba za ka san me ya faru da magabatan ka ba yanzu wani abin takeici nan nan kusa kusa akwai ƴaƴan musulmai waɗanda malaman mu waɗanda basu fi shekara 20 da wani abu da rasuwa ba basu san su ba akwai ƴaƴan musulmai da yawa da yanzu basu san wane ne Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ba basu san shi ba basu san tarihin su ba basu san irin gudunmuwar da ya bada wajen ci gaban kasan nan ba a farko da kuma ci gaban addinin musulunci a cikin kasa to balle ka ƙara nisa ka tafi wajajen su as-sultan Muhammadu Bello sarkin musulmi Muhammadu Bello kai kafin Muhammadu Bello nan sarki at-tahiru da turawan mulkin mallaka suka yi fada da shi da yawa ƴaƴan mu basu san wannan tarihin ba ka ƙara gaba ka tafi wajajen su a Sheikh Sultan Muhammad Bello sarkin musulmi Muhammad Bello da yawa ba a san su ba kafin Muhammad Bello da yawa ƴaƴan mu san tarihin su Saddauna ba su Ahmad Bello su Tafawa Balewa su Ribatan nan duk da yawa ba a san tarihin su ba kai ta kai mai yanzu sarkin dan masani da bai dade da mutuwa ba da yawa ƴaƴan mu ba su san su ba malaman mu wanda ba su dade da rasuwa ba da yawa ba a san su ba wannan al'umma wajibi ne ta zama tayi makanta fada a wannan bagiran ta zama ta ba tarihi muhimmanci gidajen rediyon mu su ba tarihi muhimmanci kafafan yaɗa labarai gabaki ɗaya su ba tarihi muhimmanci ya zama ana da wasu shirye-shirye da ake yi na musamman domin sanar da masu tasowa tarihin waɗanda suka gabace su da kuma fadin irin gudunmuwar da suka bada wajen kishin ƙasa da kuma ci gabar da ƙasar domin daga cikin ciwon da ke damun mu musamman a wannan ƙasar tamu a yau akwai rashin kishin ƙasar ita kanta da yawan mu ba ma san ƙasa mu damu da ita ba wani zai dauko maka wani hoto wanda cin mutuncin ƙasar sa ne sai ya yada ya dauko kuma wani abu da ke nuna tagomashin wata ƙasa can tsallake sai ya zo yana nuna waccan ƙasar ta fi tashi to ina za mu tafi wannan matsalar ita ce rashin sanin kissun tarihi to alqur'ani ya nuna mana muhimmancin sanin tarihi ta hanyar ba mu kissoshin magabatan mu al-ustadh dr Muhammad Qutb rahmatullahi alayhi yana fada a cikin littafin sa manhaj at-tarbiyah al-islamiyya yana wannan a matsayin kaman zamu yi a matsayin dawaya a game da ita kissa alqur'ani shine sai yake cewa alqur'anu yastakhdimu al-qissata القرآن ينا أمباني دا كسا لجميع أنواع التربية والتوجيه القرآن ينا أمباني دا نوء كان كسا قباتي بيا أدك كان ونوء إنا تربية إذن أنا سن أبادة تربية إيمانية توزا إبادة وادة كسا واتو تربية كإيمان يد ذا أدفا إيمان متمتين يزما ياقفو a cikin imani ba wani abu dan kadan bane zai zo ya kirkita shi har a ce a cikin ƴaƴan musulmai ana samun waɗanda za su yarda su koma su ce wai ba su da addini ba su yarda akwai Allah ba kuma suna rayuwar su su zagi wanda suka ga dama su zagi Allah ta'ala su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'umma su ƙaryata alqur'ani mai tsarki kuma ana jin su ƴaƴan musulmai gaba da baya wanda zaka kirga baban shi ma kakan shi kila sai ka kirga kakannin shi tabbas dukkanin su musulmai amma yau ya taso yaron da bai kai shekaru 30 ba ko kuma in ya kai shekara 30 din da dan doriya kadan ya fito ya kafa kungiya yana da accounts din sa yana da pagejika da yake da su na yada gubatsa da bala'o'i a tsakanin al'umma kuma yana dibar ƴaƴan musulmai waɗanda suke ɗan boko wanda suke jahilai a cikin addini ba su san addini ba yana dibar shi yana ce musu ba Allah kuma yana samun mabiya kuma yana samun kariya daga shedanu kadangarin bariki wanda suke goyen bayan sa suke bashi dukiya domin ya zo ya fada da musulunci sannan kuma a ce ana neman zaman lafiya a cikin duniya a zagi Allah a zagi manzon Allah a zagi alqur'ani sannan a zauna lafiya ai ba zai yiwu ba to alqur'ani yana amfani da kissa wajen karantar da mu dukkan nau'ukan tarbiyya tarbiyya imaniyya haka nan tarbiyya akhlaqiyya idan ana son a koyar da mutane kyawawan dabi'u to za a amfani da kissa wajen tarbiyyar su haka nan tarbiyya aqliyya tarbiyyar su ta hankali sita musu kwakwalwar su za a dauko kissa a ba su kissa tana da tasiri a duka waɗannan babubukan haka nan tarbiyya jinsiyya tarbiyya ta karantar da mutum yadda zai mu'amala da kansa yadda zai mu'amala da sha'awarsa kissa tana da tasiri a wajen tsakkake zuciyar mutum musamman matasa haka nan tarbiyya ijtima'iyya tarbiyya ta zamantakewar yau da kullum kissa tana da tasiri a wajen yinta wattaujihi haka nan wajen fadakarwa da nusantarwa kissa tana shiga kowane babi a ciki allati yashmaluha manhajuhu at-tarbawi wanda manhajin tarbiyya na alqur'ani ya kunsa sai ya buga mana misali sai ya ce ne tarbiyatar ruh kaman tarbiyar ruhi tarbiyya imaniyya kenan idan kana son ka kira yaro ya zama mutumin kirki ya zama mai aqida sahihiya to zaka iya bashi da kissa kissa za ta iya wannan aikin wa tarbiyatul aql haka nan tarbiyyar kwakwalwarsa idan ana so a seta tunanin yaro a seta shi kwakwalwar shi ta zama setacciya ba zai zama wani galhangan ba ba zai zama wani dan gama a dan shirme ba to za a yi amfani da tarbiyya za a yi amfani da kissa wa tarbiyatul jismi haka nan tarbiyyar jiki ita ma kissa tana da tasiri wajen sannan wa tawqi'a 'ala al-khutut al-mutaqabilati fi an-nafs haka nan sanya alamomi a cikin zane-zane da suke zuwa a cikin zuciyar yaro to su ma za a iya amfani da kissa wajen seta waɗannan ababan da suke gitto ma yaro a cikin zuciyar shi kai wa tarbiyata bil qudwa haka nan ma tarbiyya ta hanyar kwaikwayo ana amfani da kissa zaka iya ba yaro kissa wani yadda ya zama mutumin kirki kuma ya zama an yi koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sa ke ba mu labarin cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin annabi ibrahim alayhi salam me yasa kowa ke koyi da shi saboda kana umma kana imaman yuqtada bihi ya kasance jagora ne mutumin kirki abun koyi haka nan wa tarbiya bil mau'iza haka nan in ma za a yi tarbiya da wa'azi to kissa tana zama wa'azi tunda daga cikin khasa'is din ta akwai wa'azi daga cikin manufofin ta akwai wa'azi so daga kissa tasirin ta ba karamin tasiri take da shi ba a wajen tarbiyya kissa tasirin ta malaman tarbiyya basu saba ba a game da muhimmancin kissa a wajen yin tarbiyya so daga yana da kyau mu dawo mu kissoshin alqur'ani da kissoshin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu a cikin sunnonin sa ingantattu domin tarbiyyar ƴaƴanmu mu gani za su canza koko ba za su canza ba Allah ya ba mu ikon haka abu na hudu a ƙarƙashin wannan ka'idar alqasas alqisas ghayrul qur'aniyyati wa shurutuha idan za mu ɗibo wasu kissoshi domin mu ba ƴaƴanmu da ɗalibanmu ba a cikin alqur'ani shike ba to yaya kamata ne a ina da ina ya kamata mu je mu nemo kissoshin da zamu zo mu ba ƴaƴanmu shin zamu koma littafai ne da aka rubuta na soyayya na Hausa mu riƙa ba ƴaƴanmu labari da su koko na turanci da aka rubuta koko a zamu je mu dauko littafan Agatha Christie ne Mother of Crimes mu karanta mu ƴaƴanmu koko zamu dauko irin rubuce-rubucen su Bernard Shaw ne mu karantar da ƴaƴanmu koko zamu dauko irin rubuce-rubucen su Shakespeare ne mu ce su zamu karantar da ƴaƴanmu da sauran marubuta can da can su Chinua Achebe da su Wole Soyinkan da makamantan su su ne zamu dauko da su zamu mai ƴaƴanmu tarbiya a matsayin mu na musulmai masu imani koko waɗanne sharuɗa ya kamata kissa ta cika kafin mu dauko ta mu ce zamu mai ƴaƴanmu tarbiya da ita su dai kisoshin Qur'ani kamar yadda muka faɗi gaskiya ne su gabaki daya 100% sannan Allah madaukakin sarki ya tsara alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah madaukakin sarki ya tsara alqur'ani ƙarya ba ta shiga cikin alqur'ani so daga duk abin da ke cikin alqur'ani ma baina diffatai hadha almushaf alladhi bi aydina kalamullah duk abin da ke tsakanin farko da bangon farko zuwa bangon ƙarshe na alqur'ani da ke hannunmu mushafin da ke hannunmu wallahi magana Allah ne in kai shakka game da harafi ɗaya daga ciki ko kuma kai shakka game da wata kalma ɗaya daga ciki kace ba daga Allah take ba to mutum ya sa kanshi a cikin tashin hankali wanda zai taba imanin sa ya taba addinin sa gabaki ɗaya wal iyazu billah so daka Al-Qur'ani baya bukatar a mushi wani bincike shi yasa malaman mu na usulul fiqh idan suka zo bayani a game da tabbata al-Qur'ani shi kawai sai masa suke qat'iyyu thubut al-Qur'ani ya tabbata 100% cewa daga Allah yake shi yasa babu musalahul Qur'an wato ilimin da ke bincike akan tabbata alqur'ani wani yaji daga wani yaji daga wani bashi ana dai da ulumul qur'an ana da usulut tafsir wanda su kuma suna bayani ne akan ta'wilul qur'an amma ba kan tanzilul qur'an ba domin babu sabani fit tanzil amma akwai sabani fit ta'wil tanzil sauka alqur'ani babu sabani al'umma gabaki dayanta ta yadda da cewa ma baina diffatayhi kalamullah duk abin da ke cikin alqur'ani maganar Allah ne 100% amma wajen fassara to ana samun bamban ana samun bambance-bambancen fassarori wasu fassarorin su zama na daidai wasu kuma su zama ba na daidai ba to anan ne daurin usulut tafsir da ulumul qur'an ke tasowa anan ne suke taka rawa domin tantance wace magana ce ingantacciya wace magana ce kuma ba ingantacciya ba fit tafsiri la fit ta'wil la fit tanzil ana magana akan fassara amma ba kan sauka alqur'ani ba amma sauran duk wani abu wanda ba alqur'ani ba to zai iya zama qat'iyyu thubuti zai iya zama kuma zanniyyu thubut zai iya zama tabbas 100% haka yake zai iya zama kuma akwai kokonto ko kuma abu ne na zato cewa akwai shi ko zaton nan ya zama rajihi ko ya zama marjuhi idan ya zama rajihi wato wanda aka rinjayar sai a karbe shi idan kuma ya zama marjuhi wanda ya zama shine aka rinjaya shi kuma sai ya zama ba za a ansa ba haka ka'idojin ilimi suke to a ƙarƙashin haka duk kissoshin da suka zama ba na alqur'ani ba suna da ka'ida kafin mu karɓi wata kissa wadda ba a cikin alqur'ani take ba to sai ta cika wasu sharuɗa abu na farko sihhatu sanadiha ya zama ne isnadin ta ya sabu ya inganta ya zama magwaitanta mutanen kirki in kana al-mukhbiru biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw as-sahabiyya aw at-tabi'iyya aw man ba'dahu idan ya kasance wanda ya bada kissar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko sahabi ko tabi'i to sai an tabbatar da isnadi ya sadu sai an tabbatar da sihhatu sanad zama sanadi ya sadu tun daga wanda ya riwaya na ƙasa har zuwa ƙarshen wanda ya faɗe ta sannan kuma ya kasance waɗanda suka ruwaito su zama mutanen kirki su zama mahaddata ba mutanen banza bane sannan ba masu mantuwa bane sannan ba masu kirkira ƙarya bane su faɗi abin da ba haka yake ba domin idan aka bada kissa aka ce manzon Allah sama ya faɗa to hadisi ne ba
idan kuma aka ce sahabi ya fadi ko tabi'i ya fadi shine suke cewa asali to ashe dole ya zama ya inganta so daga idan zamu dauko ta kissa a ce annabi ya fade ta sai mun tabbatar da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce sahabi ne ya fade ta sai ya tabbata cewa daga sahabin ne idan kuma tabi'i ne sai a ce daga tabi'in
wata kissa da ba a cikin alkur'ani take ba musamman wanda suke cin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kissoshi da ake samu su magabata su ba da su sahabbai da tabi'ai da wanda suke ma bayan su sai an samu sihhatu sanad sai an samu isnadi wato wani ya ji daga wani ya ji daga wani kuma tabbas kene nan sai a karba a matsayin kissa da za a dauka a bada ta domin yin tarbiyya domin idan ya kasance an dauki kissa wacce take ba ta ba bata tabbata ba kuma aka danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to ya zama amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yima manzo Allah sama kokariya bala'i ne babba wanda manzo Allah sama ya tabbatar yana cewa man kadaba alayhi muta'ammidan فليتبوع مقعده من النار ثم تمد يمنا قيا ده غنغان ويتانا جوجن زمان sa wuta wannan ita ce kaida ta farko ko kuma sharadi na farko ya zama an samu sanadi na riwayar ita kissar ya tabbata nabiyu alla tu'ariba shay'an thabitan fi din ya zama duk kissar da za a bada to katta zama ta ci karo da wata da wani abu da yake tabbatacce a cikin addini auta a ce bi shay'in muhdathin fi dini ko kuma a ce ga kissar ta kawo wani bakon abu sabo wanda manzo Allah sama bai karantar da shi ba manzo Allah sama bai san da shi ba wadalika idza kanat min ru'a wal manamat musamman ma irin kissoshin da ake bada na mafarki mafarki a ce wani an ganshi a mafarki ko an yi waye ba a ce ba a ruwaito irin waɗannan ko ba a bada labarin irin waɗannan kissoshin ba gabaki ɗaya magabatanmu sun bada labarin almanamat da arru'a mafarke mafarke amma kuma da ka'idoji da dokoki kar ya zama mafarki ya zo da wani abu sabo wanda ba shi a cikin addini kan mafarki ya zama ya kawo wani abu wanda ya ci karo da abin da ya tabbata tabbatacce a cikin addinin musulunci qur'ani ya tabbatar da abu sai mafarki ya zo ya bada wata kissa wanda kissan nan a cikin ta akwai cin karo da abin da ya tabbata a cikin alqur'ani ne sarki ko kuma ya ci karo da wani abu da ke cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wannan sharadi na biyu kenan a cikin sharadin karban kissa wacce ba ta alqur'ani شرعي نأكو أن تناسب الواقع وذلك إذا كانت خيالية ما لم أمسن شباب ليتي أي حساشة حساشة قصة دو من كرن تروى أما يكسن شيوان من قصة تظهر بتسابع مواقعي با ما أكي شي مواقعي شيني أظن ليك نتبس وضاع جي أتلقي هو تكسة توسح بسوشن دبن وند أنسان باسو القرآن ببام لابار مؤسبا sunna manzo sun bata ba mu labarin su ba sai a ji a cikin ta kissa a ce ga wata halitta ai me fakafakai guda 2000 me kafafuwa guda 3000 me kaza ne kaza ne kaza wannan baya halitta ka bada labarin ta a matsayin abinda za a yi ma yara tarbiyya da ita shar'i na hudu mura'at mustawa al-aulad al-umri wal-aql ya zama duk kissa da za a bada ta zama ta dace da kwakwalen yara kuma ta zama ta dace da shekarun su idan kissoshi suka cika wannan to ya halatta a tarbiyya da su kuma a bada labarin su da niyyar tarbiyyar yara abu na biyar wanda ke da alaka da kissa kuma shine na ƙarshe khutuwatu tarbiyati bil kissa matakan da ya kamata a bi malami ne ko uba zai ba da kissa ga ɗalibansa ko kuma 'ya'yansa a gida da niyyar yi musu tarbiyya to akwai matakai alal aqalli zamu ambaci matakai guda biyar. Mataki na farko qira'atul qissati 'ala al-awlad fi al-madrasati aw al-bayt bi lughatin mafhumatin sahlatin ladayhi. Ya kasance an karanta musu qissar an ba su ita a gida ne ko a makaranta da lugha wato yare wanda ya kasance mai sauki. Min ghairi taqallufin fi istikhdami al-mufradat al-ghariba allati qad tahtaju ila sharh. Kai zama an kawo musu qissa da yaren da ya kasance ya kunshi kalmomin da kuma sai an yi sharhin kalmomin. A'a, tunda karantar da su ake san ayi ba kuma lugha ake san a karantar da su ba. Akwai yin amfani da qissa a wajen karantar da yare. Akwai kuma qissa yin amfani da qissa a wajen yin tarbiyya ta imani ko tarbiyya ta dabi'u ko tarbiyya ta kwakwalwa ko makamancin haka. To anan ana amfani da yare wanda yake mai sauki wanda yara za su fahimta ka aka musu kalmomi waɗanda suke baki waɗanda ba za su fahimce su ba. Mataki na biyu istikhdamu istikhraj ad-durus at-tarbawiyyati al-mustafadati minha. Bayan an ba da qissa to shi a fitar da darussa wanda za a sama a cikin qissa. An ba da wata qissa sai a ce to wannan qissa a ciki tana karantar da mu abu kaza, tana karantar da mu abu kaza, tana karantar da mu abu kaza. Wa yaqumu bidhalika al-mukhbir biha aban aw mudarrisan kana. Wanda zai yi wannan ya fara fitar da darussa shine wanda ya ba da qissa. Baba ne a gida ko ko a mama ce a gida ko ko a malami ne a makaranta sai sun fara yi sannan. Na uku amru al-awladi bi an yastakhriju bi anfusihim mastafadu minha. Sannan su kuma daliban sai a ba su dama sai a ce musu su faɗi darussan da su suka fahimta ghayra ma zakarahu al-mukhbir al-murabbi. Ba wanda shi malamin mai tarbiyya ya faɗi ba. Wannan a ciki akwai tarbiyyar kwakwalwarsu a wajen fiqhu cewa su zama a gane suna gane abubuwa ko ko ba sa ganewa. Sannan an dora su akan yin aiki yi ma kansu abu da kansu kar su zama kodayaushe sun dogara da malaminsu ko kuma sun dogara da uba ko kuma mahaifiya wanda su ne za su ba su labarin su ma a ba su wannan dama. Mataki na hudu bayanu kaifiyyat tatbiqi tilka ad-du'us al-mustafada min al-qissati fi waqi'i hayatihi. Ni musu bayanin yadda za su aiwatar da darussan da suka fahimta a cikin wannan qissa a rayuwarsu. Sun gano wannan qissa tana karantar da muhimmancin ruku da gaskiya, muhimmancin rukun amana, muhimmancin adalci. To sai a koya musu cewa to ya za su zama masu gaskiya kuma a aikace a rayuwarsu, ya za su zama masu rukun amana a rayuwarsu, ya za su zama masu adalci a rayuwarsu. An ba su wata qissa da ke bayani akan imani. Allahumma salli wa nafi, Allahumma salli wa nafi. To ya za su zama sun zama masu ya za su aiwatar da waɗannan darussan a aikace su ma su zama masu imani na gaske a cikin zukatansu. Mataki na biyan kuma na ƙarshe amrul awladi bi zikri wa qa'i'a shabihatin bil qissati shahaduha fi hayati. Sannan sai a sa yaran su kawo wasu labarurruka da suka ga sun taɓa kama da abin da aka ba su a cikin qissa. Shi ma a cikin wannan akwai tarbiyyar kwakwalensu da kuma koya musu yadda ake gwara abubuwa da kuma gane abubuwa da ɗaukar abin da aka karanta da kuma sa shi a cikin waƙiyar rayuwarsu, wato abin da ke faruwa a cikin rayuwarsu. Sannan kuma an koya musu yadda ake gwada abubuwa, ababen da suka yi kama da juna a haɗa su, ababen da suka zama sun kuma saba su kuma a raba su, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da shari'ar mu ta musulunci ta zo da shi, kamar yadda babban malami al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake faɗi a cikin littafin sa ilamul muqina ar-rabbil alamin, cewa shari'ar musulunci ta zo domin haɗa ababen da suke kamar su ɗaya, ta zo domin raba ababen da suka kasance sun saba ma juna. A cikin wannan kuma akwai karantar da su yadda ake tsamo hukunce-hukunce ta hanyar kiyasi, domin kiyasi na nufin gwada wani abu da ya tabbata da wani abin da yanzu ake son a samu masa da hukunci. Idan aka umarce su cewa su ba da wasu labarurruka da suka ga sun taɓa faruwa tabbas a rayuwarsu kuma sun yi kama da kissar da aka ba su, to anan an yi tadribinsu an tarbiyyantar da su akan koyon yadda ake kiyasi da kuma yadda ake fitar da hukunce-hukunce da aiwatar da su a cikin addini gabaki daya. Sannan ka a matsa musu idan ya zama ba su da labarin, to ka a ce sun kakalo
ka ace sai sun kakalu domin a cikin kakalu wanda zai sa su zama sun yi ƙarya abinda ba shi su faɗe shi ko kuma makamancin haka dan uwa masu albarka wannan su ne ababan da suke da alaka da kissa ko at-tarbiyatul kissa a matsayin ka'ida ta farko da muka fitar da ita a cikin wasiyoyin da Luqmanu alayhi salam ya madansa a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa laqad ataina Luqmana al-hikmata fadin sunan Luqmanu kamar yadda muka ce da aka yi a cikin wannan ayar ya nuna cewa annallaha ta'ala sayqussu alaina qissata abdin min ibadihi wa huwa Luqmanu alayhi salam cewa Allah madaukakin sarki zai ambata mana kissan wani bawa daga cikin bayinsa wanda ake kiransa Luqmanu alayhi salam muna fata za a hada wadannan darussa da wadanda aka yi su jiya da wadanda aka yi su yau domin cikar hada ka'idar ita kwara daya wato a tarbiyatu al-qissa wanda a ciki mun yi magana akan abubuwa guda biyar abu na farko mun yi bayani me ake nufi da qissa abu na biyu mun yi bayani akan khasa'isul qasasul qur'ani wato sifofi na musamman da kissoshin al-qur'ani suke da su sannan na uku mun tattauna akan maqasidul qasasul qur'ani wato manufofin qissa al-qur'ani sannan kuma na hudu mun tattauna akan القصص غير القرآنية وشروطها kissoshin da ba na alqur'ani ba da kuma sharidda ruwaito su da kuma aiki da su a matsayin kissoshin da ake yin tarbiyya da su sannan kuma sai abu na biyar da muka yi bayani akan khutuwatut tarbiyatu bil qissa wato matakan da ya kamata masu tarbiyya su bi domin yin tarbiyya da qissa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauyi na tarbiyya da ya dora mana kuma muka dauka muna fatan Allah madaukakin sarki muna kansa da kaskantar da kai da risnawa da cewa ya Allah madaukakin sarki ka yayi mana wannan damuwa da muke ciki na wannan annoba take afkuwa a cikin duniya ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon cin jarabawa da kake jaraba mu da ita ya Allah madaukakin sarki wanda kake karɓar rayukansu masu imani sanadiyar wannan ciwon da kuma wasu cututtuka da kuma duk waɗanda ma suka rasu masu imani ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka karɓe su a matsayin shahidai mu kuma da muke da rai ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon cin gajiyar damar da ka ba mu ta lokaci da kuma lafiya ya Allah madaukakin sarki ka tsare garinmu ya Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabanninmu ka yi musu jagoranci ka dora su akan daidai ka hana su aikata abin da yake ba daidai ba ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu wajen yi musu biyayya irin wacce kake so kuma ka yarda da ita wanda ka ba manzonka sallallahu alaihi wasallam umarnin ya sanar da mu ita wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu عليكم ورحمة الله وبركاته.